بهم أن كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء
sauraron gidan radio amma barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan wato rana ta asabar insha Allah ni ne Mukhtar Yusuf Makka Madina za ku saurare mu tare da babban bako wato shehin malamin da muka saba sa muku karatuttukan shi kuna saurare tun daga birnin Kano insha Allah yau kai tsaye muna tare da shi a cikin wannan studio ta gidan radio amma wanda mun sa muku karatuttukan shi daban-daban tafsirin alqur'ani mai girma da littafin ash-shama'ilul muhammadiyya da al-fusul nasira da kuma darussan mata kamar yanda wato wannan darasi yana dauka hankalin mata da yawa kusan kullun in aka maimaita wannan shirin mutane na yawan zuwa cewa a tura musu wannan darasin wato shehin malamin da nake nufi shine Dr. Abdullah Usman Gadan Kaya daga birnin Kano yanzu muna tare da shi a cikin wannan studio sa gidan radio amma insha Allah kai tsaye za ku saurare mu a wannan rana ta asabar wadda take 13 ne ga watan hudu na shekara ta 1441 hijiran manzon tsira annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da yau 28 ne ga watan 11 shekara 2020 daidai insha Allah muna tare da malam zamu bude fili na tsawon awa guda amma idan malam yayi karatu tsawon minti 30 zamu ba masu waya dama su kira in Allah ya so ya yarda ko da tsawon minti 20 ne idan mutun na da buƙatar wata tambaya ko ƙarin haske insha Allah zai abin nan ga mu tare da malam malam assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
masha Allah kaman yanda kuka ji na gabatar insha Allah wuri ne da aka saba jin muryar ku sosai gashi yau Allah da ikon shi ya kaddara ku ne kai tsaye da kanku za ku gabatar da wannan shirin kina insha Allah malam
kin insha Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala atammanil akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته godiya tabbata ga Allah madaukin sarki da ya hada muryoyin mu da fuskokin mu a wannan lokaci kuma a wannan gidan radio mai albarka radio gidan radio amma dake garin Maradi da farko ina miƙa godiya da addu'a ta musamman ga wannan gidan radio mai albarka akan kokarin da yake yi na wayar da kan mutane a addinin su da duniyar su gidan radio amma a wannan ƙasar ta mutane jar gidan radio ne da ya fice yayi suna wajen kokarin yada shirye-shirye masu manufa a cikin al'umma kuma mutane suna lalle maraba da marhaba suna kuma jin dadin gidan wannan radio kuma da mu da ba ƴan kasar ba muke waje muna jin labarin irin yabo da abubuwan alheri da wannan gidan radio yake muna addu'a Allah Ubangiji ya taimaki gidan wannan radio Ubangiji madaukakin sarki ya ainihin wato ƙara albarka a cikin gidan wannan radio Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ƙara ci gaba kuma ya ƙara ɗaukaka duniya da lahira ma'aikatan gidan wannan radio Allah ya albarkaci rayuwarsu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ba su lada a cikin dukkan abubuwan da suke yi na taimakon al'umma zan yi amfani da wannan dama na miƙa ta'aziyya ta musamman ga al'umma wannan ƙasa gabaki ɗaya dangane da rasuwar tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Canja Allah ya masa afuwa Allah ya yafe masa hidimar da yayi al'umma ta sa da taimakon da yayi wa ƙasa muna fatan Allah ya masa kayya da gidan aljanna Allah ya baku hakuri Allah ya baku dangana kuma Allah ya sa albarka a cikin abubuwan da ya mutu ya bari Allah ya ba mu shugabanni na kwarai waɗanda suke masu taimako da kunda tausayin al'umma ina muku ta'aziyya gaba ɗaya da kuma sauran rashe-rashe da aka yi na yan uwa da Allah ya dauki ransu a wannan gari mai albarka anan akram kallon abin da nake so mu tattauna akai
na'am
wato zan tattauna ne da kai ko in ce da al'umma
na'am
akan wasu laifuffuka da mutane suke aikatawa zunubai
na'am
wanda suna da tasiri wajen ainihin wato sa Allah ya fushi da mutane wal iyad billah sannan kuma suna da tasiri wajen illata mana rayuwa da hana mu ci gaba
subhanallah
so waɗannan abubuwa ne waɗanda suke wato mutane sun rungume su suna yin su yau da gobe wasu sun sani wasu ba su sani ba wasu kuma suna yi saboda tsaban neman duniya da rashin tsoron Allah zan dauko su ɗaya bayan ɗaya yayin da lokaci ya bani sai na tsaya insha Allah
insha Allah
abu na farko akwai matsala da ta shafi wato harka ta bokanci da tsafe-tsafe tsafi sihiri sammu bokanci da mutane suke ana cutar da mutane ta wannan hanya yanzu yau idan mutum baya son ka sai ya je ya kai wa malamin boka kuɗi ya je illata ka ko a samu mutum cuta ko a haukata shi ko a kore shi daga garin akwai wanda ake yi ma a kore mutum a raba shi daga garin sai na ji yana gina
subhanallah
duk yanda kake jin kana son zaman garin nan wallahi idan boka ya tashi ya tsiyar da zai yi wallahi malam za su yi sihiri da za a an kara mutum ya fita ya bar garin har abada bai zai iya dawowa
ba haula wala quwwata illa
billah wannan yana faruwa shi yasa zaka ji an ce ai an nemi wani an rasa yana gari kaza iyayen su suna neman sa ya gidawa matan sa ya tafiya basu akwai wannan farraqo ake ci
na'am
akwai wanda ake mata suke yi zamu zo mu buga misalai mata a cikin gidan aure mace ta yi wa kishiyarta yar uwarta sihiri zafi je gidan boka a bashi kuɗi dan ya saka cuta ko ya hana zaman lafiya tsakanin mace da kishiyarta akwai wanda suke tsakanin dan kasuwa da yaransa idan ga an dan kasuwa yana da yaronsa da yake ya samu karbuwa a wajensa kamar an ga kana da farin jini a wajen mai gidanka
na'am eh
to sai aje ayi maka sihiri sai a maka tsafi sai a raba ka da mai gidanka
subhanallah
sai ku dawo kuna fada akwai wanda zaka ga yaron gida ne in an ga dan mutum ya samu haduwar kai da ubansa sai a yi dan sihiri a raba shi da shi da ubansa wai lalacewar mu ta kai ga yanzu muna iya raba mutane ma da iyayensu
da
raba mace a raba mace da mijinta a raba yaro da mai gidansa a kasuwa ko da mai gidansa a ofis a raba da da ubansa a raba aboki da aboki amini da amini idan an ga wani aminin wani ne wallahi sai a shiga tsakaninsu shi yasa za ga haka kawai sai ka ga wani ya rabu da wani sun yi fada da shi kuma kowa ka tambaye shi ba zai gaya ma mai yi wa ɗan uwansa ba ko kuma kana aiki a ma'aikata an ga Allah ya baka albarka kana ci gaba kana samun promotion muke cewa da turanci
promotion
in an ga kana samun promotion kana ci gaba sai a je a biya mutane kuɗi bokaye sai su yi aiki sai a zo a lalata maka aikinka ko a kore ka a aikin ko kuma wani mugun ciwo ya same ka wato abin da yasa nake wannan magana akram kallahu kaga mu nan duka yan uwan juna ne
gaskiya ne
da Najeriya da Niger da Kamaru da Chad da wai duka muna boda da juna
haka
to duka tsiyar da iri ɗaya ce yanzu ku a nan Niger akwai masu tashi daga nan su je Najeriya don a musu wannan aikin kamar yadda mu ma daga Najeriya akwai wanda musamman za su turo nan ga san Niger akwai ƙwararru da suka iya irin wannan aiki sai su zo su musu aiki duka waɗannan abubuwa ƴan uwana haramun ne sabawa Allah ne sabawa dokar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai hadisai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi bayani akan duk wanda yake zuwa gurin waɗannan mutane ko kahini ko arraf ake cewa
na'am
abinda ake nufi wato shine mutumin da yake yana zuwa yana bada labari akan abubuwan da za su faru shi boka zai zauna ya ce ma ai za a yi kaza ko an yi kaza ko za a yi kaza alladhi yata'ata al-khabara 'an al-kainat kina mai da bada labari akan abubuwan da za su faru fi mustaqbalil zaman nan gaba ai shi yanda boka yake daukar hankalin mutum yanzu wani abu zai faru nan gobe jibi sai ka je gidan boka sai ya gaya maka yana amfani ne da aljanu shi din sai ya kafirce in ya zama kafiri kamar yana shan jini kamar yana kin sallah kamar yana shirka to shi kuma aljanu sai rinka ba shi labarin ai za a yi kaza su kuma annabi ya gaya mana suna sato labari istariquna sama sai su gaya masa to duk inda ka ga boka da ba musulmi bane ko yana sallah kuwa to sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man ataka hinan aw azafan tasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam duk wanda yaje wajen boka ko wanda yake da awar ya san abin da zai faru gobe yaje yace yayi masa aiki ya gaskata shi akan abin da ya masa to wannan mutumin ya zama kafiri ya kafircewa na'am da abinda Allah ya saukarwa da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba daya subhanallah su kaga wannan hadari ne masu saurare ya kamata su gane duk wanda suke suna zuwa gurin irin waɗannan mutane su sani sun raba sun rabu da addinin su subhanallah duk wanda yaje wajen boka irin waɗannan mutane da sunan ya masa aiki namiji yake ko mace to wallahi ya kafirce da abinda Allah ya turo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine al-islam mata suna zuwa maza ku kula da matanku yanzu wasu mata sai ka ga mace ta sayar da kayan ɗakinta gaba ɗaya da aka yi mata na aure ta kai wa boka saboda me saboda neman mallakar miji ana yin sihiri don a mallake miji kai ɗin nan da kake gani sai a je a yi sihiri a mallake ka duk abin da aka tambaya ka bayar kuma duk inda aka ce za a je kuma dole ka ce a je
ba gardama
ba gardama akan yi maka sihiri a raba ka da mahaifiyarka mana a sa mahaifiyarka ta zama tana fada da kai ba kwa shiri da ita
inna lillahi
akwai hadisi sahihi da yazo cewa duk wanda yaje gurin boka ya tambaye shi wani abu sallar su kwana 40 babu
inna lillahi
lam tuqbal lahu salatun 40 layla haka annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam ba za a karbi sallar sa ba kwana 40 ba za a karba ba yanzu gabar magana ta biyu bayan tsoratar da mutane da gaya musu hadarin mu'amala da waɗannan to zan faɗi kuma irin abubuwan da suke yi na kafirci matsafa bokaye abinda suke yi na aikin kafirci da saba wa Allah kafin su yi harkar bokanci na ɗaya malam
no
amma ai hakuri da maganganun da za a ji dan ba su da dadin ji
iko Allah
na daya duk inda kaga boka ko matsafi mai sihiri mai tsafi
na'am
akwai waɗanda suke daukan alqur'ani su shimfide shi a ƙasa su mai da shi takalmi su daure takardun alqur'ani
inna lillahi wa inna ilaihi
su daure shi a ƙafa su mai da shi takalmi sai su shiga ban daki cikin fitsari da shi
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
haka bokan yace musu haka aljanin yace musu idan suna so su samu biyan bukatar su to shikenan su saka takalmin nan su saka qur'ani a ƙasa su daure su je su yawo da alqur'ani a cikin bahaya yawo da alqur'ani a cikin bola yawo da alqur'ani a cikin fitsari to kuma duk abin da suka nema kuma za su samu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga cikin su akwai wanda yake tara jinin haila na mace sayan jinin haila ake wannan kwanaki wata mata a wani gari a Najeriya take gaya mun cewa la ilaha illallah wata mata take gaya mun cewa wai an samu wasu mutane suna bin gida-gida suna sayan jinin haila na mata
ka gane maganar ko na fahimta wannan
jinin al'ada na mata da suke sai a ce su rinka tarewa akwai masu saya tun da nake ban taba jin wannan bayanin ba sai a wannan lokaci nan ce hasbunallah wa ni'mal wakeel da nazo karatu ya kawo sai naga cewa ashe daga cikin abubuwan da bokayen nan suke yi suna amfani da jinin al'ada na mata sannan kuma suna tara bayan gida da fitsari su dagula shi bayan gida da fitsari su dagula shi su hade shi wuri guda sai su samu alƙalami sai su rinka rubuce alƙur'ani da shi to kaji abin da ake da jinin haila
subhanallah
a sayar da jinin haila dan a rubuta alƙur'ani a hada bayan gida da turoso da kazanta a kada shi ya zama ruwan tawada ana rubuta alƙur'ani da shi wato abinda zai bakanta maka rai ka ji ba dadi wannan duk a kasar Hausa ake kuma musulmi ba mamaki wanda yake aikata wannan mummunan aikin limami ne anguwarsu ba mamaki idan aka yi mutuwa shi yake yin sallar gawa a unguwar shi yasa muke faɗa dole ne duk wani mutum liman da za a sa shi shugabanci mutane a san aƙidarsa
gaskiya ne
ƙwarai kuwa yanzu wannan ƙazamin ya kamata a tura shi na mutane limanci
ko alama
dole ne duk wanda zai zama yana sallar gawa wa mutane yana yi wa mutane sallar gawa dole ne a tabbatar da aƙidarsa da mutuncinsa da tauhidinsa amma wallahi malam harkar tsafi a ƙasar nan harkar bokanci harkar sihiri a ƙasar nan ta wuce duk yanda kake tsammani kuma abun bakin ciki malam ƴan siyasa sun daure musu gindi da yawa wasu daga cikin ƴan siyasa ba sa hawa kan kujerarsu ta mulki sai an musu wannan aikin daga cikinsu malam akwai wanda zai sa a rubuta masa ƙur'ani a nan a ƙarƙashin tafin ƙafarsa za a yi ta rubuta masa ƙur'ani yana takawa in an rubuta masa ayoyi kaza yau ya ƙare ya take su sai ya wanke gobe a rubuta masa wasu ayoyin ya take su sai an rubuce mai izu 60 a rayuwarsa sai ya ce ya gama da ƙur'ani ya take ƙur'ani gaba ɗaya wannan fa shi ne boka in ka ji an ce wani boka ne kafin mutum ya zama boka sai ya waɗannan abubuwa daga cikinsu akwai wanda yake zuwa ya rubuta fatiha suratul fatiha sai a juya ta a rikidar da ita ban san ya kuke faɗa anan a juyar da ita sai a rubuta ta a juye kaga ai farkon fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin
na'am
zuwa ƙarshe ko haka ka take
haka
to idan an zo sai a fara rubutuwa daga wala dallin sai kuma ayyo kasa
ayyo saddakai subhanallah
dan bokanci da neman biyan bukata da tsafi daga cikin su akwai wanda aljanu suke sa su je su yi salla ba alwala aljani zai ce in kana so ku yi aiki da shi kai boka ko kai matsafi ka samu biyan bukata to sai dai ka rinka zuwa kana sallah kaza da kaza ba alwala kuma bokayen karɓa suke yi daga cikinsu akwai wanda yake zuwa yana yanka wa shaidanu sai mutum ya je ya kama yin yanka wa shaidan kamar ya sai je yanka dabba da sunan shaidan ya yanka kaza da sunan shaidan shi yasa da yawa yanke-yanken da kuke ga bokaye suna yi ai na shaidanu ne suke yankawa wani dan uwa yana bani labari yace a unguwarsu akwai wani malami boka duk satin duniya sai ya yanka bujima shanaye yana raba mutane nace kuna cin shanayen da aka yanka da sunan aljanu ne shanun da aka yanka da sunan aljanu boka zai zo in zai zo mai kun ce bismillah allahu akbar in ya zo sai ya kira sunan aljani to akwai masu yi wa aljani yanka kuma a tare wannan jini a je a shanye jinin la ilaha illallah daga cikinsu akwai wanda yake zuwa ya yi sujjada wa taurari ya rinka yi wa tauraro sujjada, yana kafa gocinsa ko yana yi wa tauraro magana, ya daga hannu ya roki tauraro mai kunya, roki Allah, bai zai roki Allah ba. Alhali Allah ya ce la tasjudu lishamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kar ku yi sujjada wa rana, kada ku yi sujjada ma wata, ku yi sujjada wa Allah in shi kadai kuke bautawa. To wannan na faɗe shi ne a babi na shimfiɗa, dan mutane su gane cewa meye dalilin da yasa boka ya zama kafiri, boka ya zama jindiki ga abin da yake. Ina jin ba sai na ja maka aya ko hadisi akan kafircin wanda yayi wannan
abu.
Ko shakka babu
haka.
Abu ne gaba malami suka ce mai hukuncin sihiri da tsafe-tsafen nan da mutane suke. Sihiri haramun ne bila khilafin baina ahlil ilm. Ko sabani babu a tsakanin malamai, sihiri yin tsafe-tsafen nan da muka yi bayani haramun ne. Kuma jumhurin malamai, mafi rinjayen malamai suna gani ma duk wanda ya yi sihirin ne ya zama kafiri. Duk wanda ya kuskure sihiri ya zama kafiri. Kamar yadda nususul kitabi wa sunna, nassi na alqur'ani, nassi na sunnar manzon Allah sun tabbatar da haramcin yin sihiri. Allah ce wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sun sani duk wanda ya je shiga harkar sihiri, ya aikata sihiri, ba shi da rabo a lahira. Suratul Baqara aya ta 102, duk wanda ya je sihiri, inji Qur'ani, ba shi da rabo a lahira gaba daya. To kun ga anan kenan wanda ya aikata sihiri kenan za a dauke shi murtaddi ne, ya ridda, sai an ce ya tuba.
No.
Ya zo daga cikin riwayoyin ashabu sunan, kamar yadda muka yi bayani, zuwa wajen boka ko zuwa wajen matsafi ko masihirci, wato kafircewa ne da abinda Allah madaukakin sarki ya saukar akan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kamar yadda ya zo a wata riwaya, manzon Allah ya ce hujibat anhu tauba 40 layla. Duk wanda ya je gurin boka ko ya je gurin matsafi masihirci dan ya masa aiki, to an yi masa hijabin tuba kwana 40, babu shi babu tuba.
La haula wala
quwwata. Duk tubar da zai a cikin kwana 40 din nan babu. Fa in saddaqahu bima qala kafar. Annabi ya ce idan mutum ya gaskata bokan nan da abin da ya faɗa, to wannan mutumi ya kafirta. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Annabi rahama yake faɗa cewa man ataka hinan fa saddaqahu bima yaqulu ومن أتمر أتن في دبرها ومن أتمر أتن هائدا فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. دو أن يجي وجن بوكا يجس كتاشد أبن دبوكا يفدا كما دو أن يجي وجن وتمشي يسادد إتتا دبرا ذن يبياني دو أن يزو ومشتنا جنن الأدى shi ma zan ƙara bayani. To wannan ya kafircewa da abin da Allah ya saukar wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gaba ɗaya ya zama kafiri. Haka wannan hadisi zo a cikin Sunan Kubra na Imam al-Baihaqi, Albani Allah masa rahama ya ce hadisi ne sahihi. A cikin wannan hadisin za mu ɗauki darussa kamar haka. Na ɗaya dai ya taimaka mana wajen nuna mana haɗarin mai mu'amala da boka, cewa duk wanda ya je wajen boka ko matsafi ko mai sihiri, to babu shi ba Annabi Muhammadu.
Na'am.
Yanzu wannan magana malam ba ta yi maka nauyi ba?
Akwai wada.
Ba ka tausayin mutane da suka fada suke mu'amala da harkar boka yau?
Akwai tausayi.
Matanmu na aure, yanzu yau yarinya budurwa an zai aurenta, sai an kai ta gidan boka ya mata magani. Dan kasuwa idan ya buɗe sabon shago sai ya je wajen boka ya masa surkulle da tubbace-tubbace da binne-binne. Ma'aikacin gwamnati idan ya shiga ofishinsa na gwamnati sai ya ji an yi mai tubbace-tubbace da binne-binne, sai an yi alaƙa da wannan mutane. dan siyasa da nake ga maka mai neman kujera mai neman siyasa da yawan su sai sun yi alaka da irin waɗannan malamai to wayaye zamai wannan irin bala'i ne wannan wace irin musiba ne wannan al'umma ta fada rashin tsoron Allah kuma Allah ya muku bayani ba mai bayarwa sai Allah ba mai hanawa sai Allah ba mai daukakawa sai Allah ba mai saukewa sai Allah ba mai karawa sai Allah ba mai ragewa sai Allah ba mai bada mulki in ba Allah ba ba mai kwace mulki in ba Allah ba kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir haka qur'ani yace Allah shine mamallakin mulki shine yake bayar da mulki ga wanda ya ga dama shike hana mulki ga wanda ya ga dama kuma shike dauka ga wanda ya ga dama shike kaskantar da wanda ya ga dama wato zillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir abu na gaba annabi ya haramta mana zuwa wa mace ta dubura
na'am
yau a cikin wannan zamani akwai mutanen da in sun zo saduwa da matan su sun kisa sadu da su ta inda sunna tace a sadu da su ta wajen bayan gida ta wajen dubura suke saduwa da matan su bayan gida da wajen dubura suke saduwa da matan su an kawo mana kuka wata mace an kai ta likita an je ana bincika ta sai aka ga ciwo a dubarar ta ya lalata mata dubarar ta gaba daya aka ce me ya faru sai ta ce ai shi ita tunda ta yi aure gaba daya bai taba neman ta gaban ta ba
subhanallah
dubarar ta yake neman ta malam ka ji barnar da ake a cikin gidaje malam barna da tadi da rashin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ake a cikin gidaje aka ce me ya faru aka yi mai magana ya ce haka ne ashe wai bokaye ne suka gaya masa in yana neman mulki ya dawama ko yana neman kasuwa ta dawama to lalle ya ci gaba da saduwa da matarsa ta dubura ta bayan gida shi gaba ɗaya ma baya saduwa da ita magana ta samu haihuwa ma ko ta samu ciki ko na ma ai duk ma bata taso ba gabaki daya wannan malam mutane kaga mutum musulmi yana zuwa masallaci musulmi yana da'awar yana addini amma ka duba yana aikata irin wannan barna wasu fa boka ya sa su suke su rinka saduwa da ƴaƴan su mata da suka haifa saboda lalacewa wallahi malam sharrin boka a cikin al'umma da matsafan nan wallahi sharrin su yafi na dan fashi da makami saboda wallahi kaga shi dan fashi da makami zai raba ka da dukiyar ka ne amma shi fa dan wannan boka fa an ce an toshe maka kofar tuba in ka je wajen boka an ce ba za a karbi sallaka ta kwana 40 ba to kaga ba amfani zuwa gurin waɗannan mutane sannan a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya zo ya sadu da matarsa tana cikin al'ada shi ma ya kafirce da abinda Allah ya saukar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kamar ya kafirce wato bai yi imani ba kenan bai yadda ba da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya saukar kuma yau mata suna kukan akwai mazajen da ba sa daga musu kafa ko suna al'ada wallahi sai sun sadu da su wani ya ce matarsa ina ruwana da wata al'ada ki ni ba zan iya hakura ba malam a haka maza yau suke matsantawa mata suke zuwa suke saduwa da su su kuma matan akwai marasa gaskiya waɗanda rashin tsoron Allah su ya kai ga wai da mijinta ya zo ya neme ta bata bashi dama ba ta yadda tana cikin al'ada ta boye tana al'ada ta zai sadu da ita wai dan kar ya zai mata kishiya wai kada ya karo mata abokiyar zama manzon Allah ya haramta so ya ku yan uwana duka waɗannan abubuwa ga sanan bamu gama ba ga kuma lokaci ya zo ya mana ɗaya ne daga cikin manya-manyan zunubai na laifuffuka da al'umma suke aikatawa wanda yake na haɗari ne kuma yana iya kawo musu halaka da kuma taɓewa wannan nasiha ce da kuma tsaraba da na baku a wannan rana ina fatan abin da faɗa ne dai Allah ba mu lada wanda ne kuskure ko tuta har sai Allah mana afuwa in akwai tambayoyi sai mu amsa in kuma babu sai mu ƙara samu
insha Allah za mu bude layi sai mu ba masu kira dama su kira idan akwai mai buƙatar tambaya insha Allah kuna tare da gidan radio amma a daidai wannan lokaci inda muke sauraron shehin malaminmu daga birnin Kano Dr. Abdullahi Usman Zagan Kaya wanda sananne ne a wurin ku ta kowace hanyoyi na yada bayanai insha Allah za mu bude layi daga nan gidan radio amma kai sai insha Allah masu buƙatar kira sai su kira layin da za mu buda shine 09961176 katurgan says on the 18 so san says 96611876 insha Allah kai tsaye idan aka kira za a samu wato saduwa da shi malam da izinin Allah. Ga wani yana kira insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam alaikum da shafiya.
Alhamdulillah.
Ake halo, muna wa malam fatan alkhairi.
To malam,
Allah ya saka alkhairi. Allah ya kara kai mun kai inta.
Amin ya Allah.
Assalamu
alaikum. Wa alaikum wa rahmatullah. To na'am. Alhamdulillah.
Na'am.
Eh. So ga wani ya kira shi ma. Na'am, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Ana ga shukura ake
da ku. Barka da warhaka. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Tambayar da aka mana in ba ku ita ce kamar haka.
Na'am.
To wai mata ce in ka dauki kiki tana shan wahala sosai ne daga tunani.
Mhm.
To shi ne take son daukar magani don ta dauka kiki ne gida kuma shi so yake ta zaki dauka kiki.
Na'am.
To shi ne take tambaya idan ta dauki maganin ba tare da mai gidan ya sani ba, ba sai na hiyoro Allah ba.
To na'am, malam yana saurare. Shi
tambaya ta biyu ita ce kuma.
Na'am.
Wai tsakanin matarka da mahaifinka, wato ce Allah ya sharanta maka abin da kinka ka kula da ciyar da ita. Wani tsawon kiki da haƙƙi sosai a kanka dangantaka da matarka da mahaifinka.
Na'am, mafi girman haƙƙi kake tambaya.
Mafi girman haƙƙi, kamar ainihin misali da yawan gwalgwara abin da ke gare ka na wanda zai isa mutum guda ne, tsakanin mahaifiya da matar, wani ne take da ƙarfi ta ciyar da ita ainihin misali? Ya samu wadata dai.
Uh-huh. Yeah, well, assalamu alaikum. Na'am, tuma da
dangane da matar da take da larura, ta take daukan magani ko take so ta rinka daukan magani saboda wahalar haihuwa ko na makamancin wannan?
Na'am.
Na farko ba a cewa mace ta dauki magani kwata-kwata ta daina haihuwa, ba a faɗan haka.
Mm.
Sai dai in likita, ma'ana doctor.
Na'am.
Ko?
Mm-hmm.
Yau ko likita asibiti ne likita a wajen ku ko?
Dai ne ana
to shikenan
eh an gane
ya wato sai in likita ne yace in ta ci gaba da daukan cikin nan za ta halaka. To in likita ya faɗi wannan to ya halatta ta sha magani ta dakatar da haihuwa.
Na'am.
Tunda masu ilimi ne suka faɗa.
Kuma
yin haka din zai jefa ta ga halaka. To ba a zuwa akan neman wanda bai zo ba a kashe rayaye. Yanzu kaga ita a raye take.
Na'am.
To sai a tsare rayuwar ta ita akan neman dan da zai zo. Ita kuma a bari ta mutu, ba a yin haka. To amma yayin da ba likita ne ya ce ta daina daukan ciki ba, kawai dai tana shan wahala ne, ya man daman kowace mace mai haihuwa tana shan wahala
ai. Haka.
Sai a je a ci gaba da neman magani da za ta samu saukin ciwon da yake damunta.
Na'am.
So a nan gurin a lokacin bai halatta ta ci gaba da daukan magani ba, tunda ciwon ba zai kai ta ga halaka ba, sai a ci gaba da neman likita ya bada maganin da za a samu saukin haihuwar. Ko kuma ta dauki magani ta rinka hutu kamar duk bayan shekara biyar ta haihu. Kaga ai ta huta ko da ta sha wahala. Bayan shekara biyar ko shekara uku sai ta huta. Sai ta daɗa ƙara haihuwa. Wannan shine abin da yafi kamata da dacewa.
Na'am.
Dangane da
na'am eh shine mai
dangane da ciyar da mahaifiya ko ciyar da mata. Ya danganta. Na farko shine iyayen mutum suna da matsayi da daraja nasu, wannan sananne ne. Wajibi a kula da haƙƙin iyaye, wajibi a kula da haƙƙinsu da rayuwarsu. Kuma in an zo magana haƙƙin iyaye shi ke gaba da haƙƙin kowa. Amma haƙƙin mata ma yana da matsayi. To a nan gurin shi ne a lokacin da mutum yake tare da matarsa ya ɗauko 'yar mutane ya ajiye ta, yana ciyar da ita, sannan kuma ga iyayensa. Lokacin da yake tare da matarsa, haƙƙin ciyar da mahaifiyarsa yana kan ubansa ne. Ka gane?
Na'am.
Haƙƙin ciyar da mahaifiyarsa yana kan ubansa idan yana da hali, mahaifin shi kenan.
Na'am, eh.
Idan yana da hali. Idan kuma ba shi da hali, to haƙƙin ya dawo kansa ya ciyar da mahaifiyarsa. To sai ya zamanto abinci ne yake da shi, wanda ba shi da halin da zai ciyar da mutum biyu. To ga matarsa, to ita ma matarsa tana da haƙƙi ɗayan biyu ne. Ko dai ya raba abincin nan gida biyu, komin karancinsa ya kai rabe wa uwarsa, ya kai rabe wa matarsa, ko kuma ya zaɓi ɗaya haƙura da ɗaya. Ma'ana ya sallami matarsa tunda ba zai iya ciyar da ita ba, sai ya ci gaba da ciyar da uwarsa. Lokacin da ya samu dama sai ya aure, kenan ka ganin ai auren ma bai zama dole a kansa ba, tunda ba shi da dama ya ciyar da iyayensa. Kuma ga iyayen suna rayuwa, ba ka iya ciyar da su, ka je ka auri wata ka ciyar da ita. Wannan shi ne abin da ya kamata.
Na'am, ga wani kuma yana kira. Na'am, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Naam. Aha. Me kike cewa?
Bar addu'a nake wajen malam.
Okay, to malam yana saurare.
Wannan biya bukata ana yayin miki amma kike da mu.
Shawarar da ke da tsanani
malam, dan san abin da nake
wai kuma bakin gargado malam ina maka ladabi
da biyayya amma ta tsanani amma bata san abin da take mata ba
mahaifiyarta da taifita
ita haka take haka kika ce ko
eh mahaifiyarta ta
eh to sai ina jin dole ki je ki tambaye ta bayan za a mutun ya haifi da haka kawai yake shi dole kina da wani laifi da kike baki sani ba
gaskiya ne
ki je ki tambaye ta ko ki sa a tambaya ta menene kika yi mata dole akwai wani laifi da kike mata ba zai taɓa ya take ki haka kawai ba to shikenan ki cigaba da yi mata biyayya a haka ba abin da zai same ki kuma ki cigaba da yi mata addu'a Allah raba ki da ita lafiya
amin
ki cigaba da ba abin da zai same ki a wajen Allah tunda baki mata komai ba
na'am muna da wani kuma
na'am
na'am to madalla assalamu alaikum warahmatullahi
wa alaikum assalam warahmatullahi radio amani
na'am radio amani
to da farko ina ma malam Hussein da zuwa da kokare
don masha Allah
na bi kuma ina da tambaya bisa kan tadbiri haka ina bayan sallah
bisa kan
kamar bisa kan tadbiri bayan sallah
na'am tasbihi aha
ana eh to kamar an yi shi da 33 ko eh kamar cewa amma sai in yi subhanallahi alhamdulillahi Allahu akbar in dole kame su
okay
yi 33 haka yana yi koko da
ya halatta akwai riwaya da ta zo zaka iya game su Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 Subhanallah alhamdulillah Allahu akbar 33 idan kai 33 ka gama gaba daya
masha Allah
akwai mai 10 ma Subhanallah 10 alhamdulillah 10 Allahu akbar 10 akwai mai 11 ma Subhanallah 11 alhamdulillah 11 Allahu akbar 11 na'am
wa alaikum assalam wa rahmatullah
malam ina hukuncin wanda yayi zina da yaron sashi da kuma yin canjiya amma ya bar da girman ya
yayi ni yezu
na yaro yezu na da yaro sai
na'am to malam na sawa
kuma ya shagiya
na'am
Allah ya yi amma
ya bari da girman ya
Allah sauki Allah sauki sai je ta tuba yana neman istighfari Allah ya fi masa akwai hadari shan giya haramun ne zina haramun ne duka abuwa ne manya manyan zubai masu laifi kwarai amma tunda ya riga ya tuba Allah ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan
na'am
fa ulaika yubdilullahu sayyi'atihim hasanat in ya tuba shikenan Allah zai yafe masa
masha Allah
na'am
muna da wani assalamu alaikum aha assalamu alaikum
wa alaikum assalam
na'am gidan radio
amma Allah ya saka mu da
gaske amin ya rabbi
muna tambaya kuma akan a kara mallema mun da siya akan hukumokin neman cikin gida ne abin da malam ya tafi da kuma nasihohin da malaman sun fi aikatawa a cikin duniyar nan tamu
a janye radio kusa
to ba laifi sakon ya iso eh gaskiya ne kamar yadda muka saba faɗa amin amin
amin amin
hakikanin gaskiya duk wanda ya zama liman a cikin mutane duk wanda ya zama liman a cikin mutane dole ne kula da hakoki ya gyara aqida sai ya gyara addininsa bai kamata a ga liman a cikin barna ba a cikin fasadi a cikin saban Allah ba bai kamata ba wasu limaman zaka suna sakaci na rashin kulawa da addini ka gansu a guri na barna ko kaji ana samun su da tarihi na wasa da mata ko keɓanta da mata ko abin da ya shafi harkar tsubbace tsubbace irin wannan shi kan wannan da zara an gane liman yana wannan harkar tsubbun kawai ba kalata bi shar sallah ba mutanen unguwa dole su yi mitin su tattauna su canja shi zuwa wani ko kuma a yi masa nasiha ya tuba Allahu a'lam
muna da wani assalamu alaikum wa rahmatullah gidan radio amma na'am barka dai
na'am malam barka da gwai
to malam ya saurare
amin ya mun gode Allah baka lada
na'am
so wannan wani abu ne mai muhimmancin gaske wanda ya kamata mu kula da shi kuma kaga harkar tsafa-tsafan nan gaskiya ta yawaita a cikin al'umma Allah dai ya gyara mana
amin ya rabbi muna da wani shi ma akan layi assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
na'am
ina ma fa malam barka da zuwa Allah mai da malam gida lafiya
amin ya amin ya Allah
wata tambaya ce malam gare ni
to na'am
wai ya dace mu saka tsaranki bibiyan wayan mijinta
ta zan sirrin cirra abin da ke da gwajiki.
Wannan ba daidai bane abin da mata suke yi, suna sa mazajensu a gaba suna duba wayoyinsu, wannan bai halatta ba.
Na'am.
Wannan bincika tsoraici ne. Ya kamata mace ta sani cewa ya kamata mace ta sani cewa ba ta da haƙƙi ta rinka daukan maza wayar mijinta tana bincikawa. Kuma in tana yin haka zai ya kamata ya dau mataki akan ta.
Na'am.
Saboda abin da yasa su mata zafin kishinsu yakan hana su yi wa mutum adalci. Yanzu ba mamaki yanzu kai ma'aikacin gidan radio ne.
Na'am.
Mata suna kiran ka sifatawa ko su ce ka ba su lambar wayan malam wane.
Ko shakka ba ana haka ma.
Ko ba haka bane.
Ana yi sosai. Yawwa
ka yi bayani sosai saboda amarya ta ji. Ko ba haka bane. To wata rana sai wata ta kira ka sai matarka ta ji muryar. Ashe daman waya kake da mata, wallahi ba zan yadda ba ni kaza kaza kaza. Yanzu ba mamaki wani malamin addini ne yana karantarwa. An kira shi a mai fatawa ba za a yi ta kira shi ba. Watakila dan kasuwa ne yana sayar da gelan mata, yana sayar da zanin mata, yana sayar da dan kwalin mata. An kira shi an tambaye shi. Watakila malamin makaranta ne yana da daliban suna kiran suna masa tambaya. Kaga ba za a hana mutum a ce ya magana da mace ba.
Alaikum.
So gaskiya mata hadari ne abinda kuke jefa kanku kuna zuwa kuna binciko wayoyin mazajen ku, za ku je ku ga abinda ba zai muku dadi ba.
Gaskiya.
Kuma namiji ai yana da yanci, ba zai nemi wata ba. Shi ma zai iya neman aure ai su dan yi magana na kaunar juna da tsakaninsu. Ko ba
haka
bane ba. To ba bai halatta ba. Mata ku ji tsoron Allah, in mun zo karatun mata za mu ci gaba da bayani
insha Allah. To wallahi muna da wani kan layi malam. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Na'am.
Malam game da tambayar da nayi. To wanda ya rijina da yaron sashi.
Na'am.
Yanzu malam ko ya bari in ya girma yayi army ana iya yi da dan ya koda diye.
Ah in ya tuba shikenan, in ya tuba shikenan.
To ba.
A zauna da shi lafiya kar a ce za a kashe aure, ai ya riga ya tuba.
Gaskiya ne.
Na'am.
Muna tsare da wani shi ma. Assalamu alaikum. A kau da radio kusa. Kusa
kusa da aiki.
Ah sannu.
Da tambar da gare malam.
Aha.
Kudi ne ake ba ni ajiya. Amma wanda ake ba ni ajiya ne ina da wanda suka yi. Kamar cikin da ake ba ka ajiya ne ni ina ta fasu ina wasu yan bukatu ina yi amma ko da an waiwaye ina da su in. Ko ba ka zama yana zama layya kare in ko kudi ke san je karin bayani haka.
To asali ita ajiya amana wadi'a ake cewa. Babin wadi'a amana ce, amana ce. Duk wanda aka bashi to wajibi ne ya kokari ya kiyaye kada ya taba. Asali kar ka taba.
Na'am.
Ko canja kamar an baka naira dubu dubu ko sifa dari dari aka baka to kar ka canja ta wanda aka baka na haka zaka
mai. Su ake so mutum ya.
Su ake so asali.
Na'am.
Amma in akwai amana akwai yadda tsakaninka da wanda i baka ajiyan.
Na'am.
Akwai yadda akwai amana to ba laifi zaka iya tabawa idan ka taba amma ka mayar masa da me. Kamiyar masa da kudin
nashi daidai
ne. Eh da nashi daidai. Wannan ba laifi ba.
Na'am muna da wani kallayi. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Muna da shukr da kin ya fake da yawa.
To na'am.
Eh ban ga sai da jawabin da mama yayin nan na kuje da Aisha radiyallahu anha.
Aha.
Yanzu kamar idan dangin miniji suka zo sai kokarin cin tara shi ba ku gani ita matan nan za ta samu kalubale da dangin mijinta.
Magana muka yi yayi sakonka ya je kashe wayarka. Magana muka yi akan abin da ya shafi ɗabi'u na mata yanzu rashin kulawa da mazajensu.
Na'am.
Yanzu mutum yana kwanci a gidansa kawai mace saboda rashin tsari da an zo an kwankwasa gida ana sallama. Ka dawo daga aiki ka gaji ka je gona ka gaji ka dawo kasuwa ka gaji kana bacci kana hutawa kawai matarka sai ta zo ta bubbuga maka ce tashi tashi ana sallama wannan ba daidai bane
gaskiya
wani da an tashi shiga bacci an saba ba mai ciwon
kai kenan
an kashe masa bacci
muka
ce mata su daina bari ana tayar da mazajensu sai dai in mijin ne yace a iya tashin sa in yana bacci saboda hakkinsa ne a gidansa ya huta mutum zai zo gidansa bai huta ba hana yara su hana shi bacci kuma baki ma su zo su hana shi bacci. To wai shi wannan ɗan'uwa yana tambaya idan ƴan uwan miji ne suka zo suna neman sa sai ya zama in ta ki ta tashe shi zai iya bata matsala aurenta to sai ta tashe shi tunda watakila shi ma zai iya zuwa ya ci mutuncin ta saboda ya hana uwarsa ta hana uwarsa ko ta hana ɗan uwansa ya gan shi sai ta tashe shi sai ta gaya mai amma na tashe ka saboda ƴan uwanka ne saboda kar ka jawo mu matsala ko su jawo mu matsala in akwai ana gudun matsala sai ta tashe shi.
Na'am masha
Allah. Allahu alam.
Muna tsare da wannan. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Ai janya radio daga kusa.
Mhm. Na'am masha Allah.
Sun ka sauraron ka a kauda radio ya matse inda kake.
to ina yi malam fata alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya mera shi gida lahiya
amin ya rabbi
eh Allah ya mera gida lahiya wala da alwa da abin da wani ke gaji
amma da Allah
eh da Allah ke shi baya mu
amin ya rabbi masha Allah alaikum salam assalamu alaikum
assalamu alaikum
kin aja radio ko sa a kauda radio
Malam ya halatta wasu ka dinga addu'a Allah saka da a mata kishiya.
To idan za ta ce Allah sakar a mata kishiyar da za ta hana ta zaman lafiya. Ya halatta ce addu'a kada Allah ya mata kishiyar da za ta hana ta kwanciyar hankali. Amma ba laifi bane in an mata kishiya da za a samu zaman lafiya. Ta roki Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya sa kishiyar da za a kawo mata ta zamanto a mai zaman lafiya ne amma a hakan ma in tayi addu'a tace Allah sakar a mata kishiya ba ta saba Allah ba
na'am
saboda ba ta so ne kenan amsar ya halatta tayi
na'am
tunda shi ma mijin kuma sai je ta buga addu'a Allah ya bashi ikon yi mata kishiya kaga shikenan sai a ji duwar da ya fi karfin addu'a sai ji amma hakinta ne tana da dama ta ce ba ta so misali
na'am
yawa wata kila ba ta so mijin ta tarayya da shi da wata mata wallahi alam
na'am assalamu alaikum
wa alaikum salam
Na'am.
Eh tambaya ce gare ni. Kamar limami din yana karatuwa ka karshen wala bali sai ke shawar wali. To kamar idan ana bin shi sallah kai da ke bin shi sallah yayin sallah ka take. Ya ce ta ci gaba da bin shi koko yayi.
To na yayi kashe wayar ka. Gaskiya duk limamin da yake zuwa sallah yana cewa wala rolin bai iya fatiya ba na farko a koya masa a gyara masa ko a sa wanda suka isa su gyara mai
na'am
a nemi malaman da suke gaba da shi su yi masa nasiha ya gyara
na'am
hadari ne liman yana jan mutane a cikin unguwa ko cikin al'umma bai iya karanta fatiya ba dan manzon Allah yana faɗa duk wanda bai iya fatiya ba sallar sa ba ta yi ba sallar sa ba kammalalliya ba ce ba to kaga bai kamata ba kenan a bi shi sallah amma a fara mai nasiha dan bai gyara ba sai a kaurace a samu wani masallaci ba shi ba wannan kuma wajibi ne ga ƴan committee masallaci masu kula da masallaci na unguwa su gyara masa
na'am
na'am
mun tattaka uku kadai suka rage mana za mu dauki kira na ƙarshe insha Allah mu dakatar bakin nan assalamu alaikum wa rahmatullah
Assalamu
alaikum
ina kwani na'am idan baya kawai ba lokaci
mun
gode
ina wa malam fata alkai
to malam yana ji
ina tunda akan mutum da wai zakariya tsarin gashi haka domin su mu mutu ta kariya ina halatta
bai halatta ba mace ta kara wa gashi dan annabi ya hana ya tsine wa masu kara gashi ya tsine masu yin wushiriya almutafallijati lilhusni annamisat almutanammisat duk annabi ya tsine musu albarka so bai halatta ba mace ta kara wa mijinta wato wani gashi wasu malaman suna magana suna cewa wai ta iya zuwa ta kara in mijinta ne duka da hadisin yazo bai ce banda miji ba gabaɗaya magana so a kiyaye Allah kiyaye
to madalla ina jin lokaci yayi mana malam insha Allah sai ku dan rihi mana da dan abubuwa na ƙarshe
to ba lafi na farko muna addu'a Allah ubangiji yayi mana afuwa wannan gidan radio Allah ya sa musu albarka
hakikanin
gaskiya wannan gidan radio yana kokari wajen yada sunna da karantar da mutane addini da wayar musu kai Allah ya sa albarka a ciki kuma muna roƙon Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya wannan ƙasa ta Niger Allah ya ba ta albarka ya sa alheri a cikin ta akwai kyakkyawan zato na samun ci gaban musulunci sosai Allah ya muku albarka muna godiya kwarai da gaske bi hadal qadri kafaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ma sauraron gidan radio amma nan muka zo karshen wannan shiri tare da wannan shehin malami da Allah ya arsa mu da zuwan shi kuka shi mu kai tsaye tare da shi a cikin wannan gidan radio mai albarka gidan radio amma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
ila yaumil qiyamati alladhina khasiru anfusahum fahum la yu'minun